أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masu kallon mu da sauraron mu ta wato kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu iko da dama muka haɗu da ku a wannan darasi namu na Aljam'u bainan Nusus. Wannan shine darasin mu na tara a cikin wannan karatu. Muna gabatar da karatu a cikin littattafai guda biyu, littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi, da kuma daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab na Al-Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Manhajin da muke akan shi shine, idan muka ga aya wannan ya kawo ta, wannan bai kawo ta ba, zamu kawo ayar da ta gabata a ɗaya daga cikin littattafan. To sannan kuma in akwai abin da muke gani da muhimmanci bai zo cikin littattafan ba, zamu iya kawo shi don saboda wato fa'ida ta haɗe kowa da kowa. To idan bamu manta ba, a darasin mu na ƙarshe a cikin littafin Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi, mun tsaya ne akan mas'ala ta 21 aya ta wato 74 a cikin suratul Baqara. Anan karatun mu ya tsaya. A cikin kuma daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab, mun tsaya ne akan aya ta 87, ba mu yi bayanin ta ba sosai, tana yiwuwa ba mu shiga cikin ta ba. Kinan don haka insha Allahu ta'ala za mu tashi wato akan wannan mas'alolin. Amma kafin mu shiga cikin karatun, za mu yi bayanin mas'alolin da suka gabata. Akwai ɗan abin da za a ce, shi ne cewa mas'ala ta almannu wassalwa, da suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid, kuma alhali malamai suka ce an sauka musu da almannu wassalwa. Daga cikin malamai akwai wanda suka ce abin da ake nufi da ta'amin wahid shi ne taranjabin, kenan abinci guda suke nufi, shi abin sha ɗin ba su kawo shi ba. Wannan daga cikin ra'ayin da waɗansu malamai suka kawo. Ina fata an fahimce ni. To sannan kuma daga cikin abinda malamai suka kawo akan qadiyya ta wato Darwin, da yake cewa asalin mutane daga biri ne, malamai sun nuna cewa a'a, kenan za a yi mata kaidi. Waɗancan bani Isra'ila da aka mayar birrai su ne za a iya cewa wato su biri ne, ba asalin su daga biri bane. Ina fata an fahimce ni, domin ba za a iya cewa ba a'a, dan Adam bai da alaka da biri ta kowace fuska. Wannan bayani ne da malamai suka kawo saboda mu gane cewa a'a, su Yahuda wanda suka saba ma Allah aka maida su birrai, su waɗannan ana iya kira su a matsayin birrai, amma na soshi sun nuna ba a taɓa yi musu wato haihuwa ba, ma'ana ba sa haihuwa. Duk kamar yadda zo cikin hadisi cewa dukkan al'ummar da aka mayar birrai ba za ta samu yin haihuwa ba. Wallahu ta'ala a'lam. Mas'alan mu ta gaba sai a cikin wato littafin أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مسألة تأشرين دبيو آية كما وتتسب إن ترأت كن سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فويل كلمة عذاب تاتبتا كو كيتو كو بني بديك وسنة ويل ونرى فيني أتكن وتجه النمد أتكرا ويل وندي يافس أن عذابا har suna kawo athar, malamai sun nuna cewa waɗannan atharkin ba su inganta ba. Almuhimmu, ayat tana cewa fawailul lillazina yaktubuna alkitaba, kalima azaba ta tabbata, bone ya tabbata ga waɗanda suke da rubuta littafi ko abin rubutu, bi aidihim, da hannayensu, ma'ana suke rubuta rubutu bi aidihim, da hannayensu. Malam yace walkitabatu la takunu illa bil yadi, bai yiwa a yi rubutu sai da hannu. To menene fa'ida kuma an kace bi aidihim, alhali ko an san da hannu, da hannu ne ake rubutu a al'ada. Yace qulna, za mu ce fa'idatuhu, abinda a fa'idar, tahqiqu mubasharatihim zalika, zalika at-tahrif bi anfusihim, yana nuna tabbatar wannan canza littafin Allah da aka yi da hannayensu da kawunansu suka yi shi. Wa zalika ziyadatun, wannan kuma ƙari ne, fi taqbih fi'lihim, don a nuna mummunan aikin da suka aikata. Fa innahu yuqalu, ana cewa kataba fulanun kaza, wani ya rubuta abu, wa illam yubashirhu bi nafsihi, ko da ba shi aikata ba, idan ya bada umarnin a rubuta, bal amara ghayrahu bihi, idan ya umarci wani ya rubuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ya rubuta alqur'ani ba, amma ya umurci sahabbai su rubuta kamar yadda kuma cikin wasu athar in za a rubuta sulhu zaka ji an ce ya rubuta amma an nufin ya bada umurni a rubuta dan shi baya rubutu kinan bal amara ghayrahu bihi min katibin lahu ya umurci wani mai masa rubutu yayi rubutu ya rubuta wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka kinan fa'idar da ta sa aka kawo wannan na farko saboda ta'akidi ma'ana karfafa ma'ana ina fata an fahimce ni na biyu saboda mi saboda a nuna maka cewa mutumin nan rubutu na yayi ba wai umurni na ya basuwa a rubuta ba sannan rubutun da yayi da aka ce bi aidihim don saboda wani dan adam yana yin rubutu da kafarsa duk da yake ba al'adance haka ba amma sai aka nuna maka bi aidihim da hannayensu na suka rubuta wannan abin su da kansu suka kai kansu a mahalaka yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan sosai ina fata an fahimce ni kuma Qur'ani ma ya tabbatar da wannan zaka ga yana kawo irin wannan ta'kidi a wurare daban-daban misali Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka yi imani idza tadayantum idan kuka yi mu'amala ta bashi sai ce bidaini idan yace idza tadayantum idan kuka yi mu'amala ta bashi shi bidainin kin nan an kawo shi ne dan karfafa ma'ana domin dama an ce an yi mu'amala ta bashi dole ai sai an samu bashi misali kuma a cikin suratu wato al-an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه باب وتدبا دكي بس دورون كسا ولا طائر كم باب ونستنسو يطير بجناحيه وندي كي فرا بجناحيه دفقا في كنسا دم يحنكلي ياسن چي واسنسو بزي فرا بسيد مي سيد فكا في كي أما ستي بجناحيه كنا ينا مسئين تأكيدي دا أكا كاو دان كرفا فما أنا كمان ما دا حوص داك جمتو ياتي ني دا كينا kinan ma'ana ya ƙara karfafa domin dama in yace ni ai kan ya shiga ciki masu raddi kuma suna cewa to da kanwa zaka tahiya in baka ta kai da kanka ba to dan haka dai wannan shine dalilin da yasa kan ma yayi ihtimalin rubutun ko ya faɗa ne an rubuta ko ba shi ya rubuta da kansa ba shi yasa ce bi aidihi to kafin mu shiga mas'ala ta gaba shine cewa akwai fa'ida da wani malami ya kawo wato Imam al-Asfahani a cikin littafin sa al-mufradat fi gharib al-Qur'an yake cewa wanda littafin yana da muhimmanci a wajen sanin kalimomin ma'anar alqur'ani dama al-mufradat fi gharib alqur'an da al-wujuh wa an-nadha'ir na Imam ad-Damaghani suna da kyau wajen fahimtar kalimomin alqur'ani sannan kuma misali idan muka duba cikin hadisi kana da al-nihaya fi gharib al-hadith na Ibn al-Athir sannan kuma cikin yaren larabci kana da al-mu'jam wato al-kabir na majma' al-lugha al-qahira kana da mu'jam al-wasit sannan kuma kana da mu'jam al-wajiz sannan kuma kana da mu'jam al-ayn sannan kuma kana da wato lisanul arab da sauransu da as-sihah na imam al-jauhari idan kana son ka san ma'anar kalma a larabci kuma ka nemi littafin da suke magana akan al-mustalahat in balaga ne kana da mu'jam al-balaghah al-arabiyya na badawi tabana ka san ma'ana kuma akwai mu'jam na adab da wani abu dukkan su ko ne ilimi ka koma ka san mi masu ilimi suke nufi da ita bayan ka san ma'anarta kada ka je kai shirme ko ka fassara abu ba daidai ba المهم امام الاصفهاني اتكن المفردات في غريب القران يكي تشيوا ميسا تحريفين ده بني اسرائيل سوكاي كلا بيو ني اكوي وندا سون تشانزا معانا وجن فسرا اكوي وندا كوما تا روبوتو ني سوكا تشانزا كو سوكا قارا كو سوكا رغي وني ابو تو امام ميسا الله ياي ماغانا روبوتو باي ماغانا فسرار ده اكا تشانزا با انان يتي سابودا تاسير الروبوتو يافي تاسيري غالبي با كو ده يوشي با اكن مي akan maganar da aka faɗa domin maganar da aka faɗa yana yiwa bakin tasirin ta bakin waɗanda zaka gaya ma a gaban ka amma idan ka mutu shikenan tasirin ta yana iya bacewa amma abin da ka rubuta ka aje zai yi shekaru dubbai ana amfani da shi shi yasa sai Allah ya kawo zancen waɗanda suka yi rubutu bai ma yi magana cewa ba waɗanda suka canza duk da yake ya kawo cewa suna tattanzawa ma'ana wani lokaci fassara wa inna fariqan minhum yalwuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu min alkitab wama huwa min alkitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون kaga daga cikin su akwai wanda suke juyar da bakin su su ko kuma su fassara wanda bata dace ba wallahu ta'ala a'lam ɗan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba har yanzu cikin littafin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwabatuha mas'ala ce wato ta 23 a cikin suratul baqara a aya ta 83 malam yace fa in qila idan aka ce at-tawalli juyawa da bada baya wal i'radu shi ma yana nufin juyawa da bada baya wahidun duka ma aini to fa kaifa qala ta'ala ya anke kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fada cewa thumma tawallaytum yana magana da bani isra'ila sai kuka juya kuka bada baya illa qalilan minkum, sai yan kadan daga cikin ku, wa antum mu'ridun, kuma kuna masu bada baya. To an ce kun bada baya, kuma aka ce kuma kuna masu bada baya, kinan sai da wato kamar ma'anar ga ta tazo kinan kamar kalimomin a balagance, sai aga a'a to kamar an ƙara abin da babu buƙatar sa. Malam yace kulna za mu ce ma'anahu, ma'anar sa thumma tawallaytum, sai kuka juya kuka bada baya, anil wafa'i, daga cika alƙawullan ku tsakani, ku cika alƙawullan ku tsakanin ku da Allah bil mithaqi kenan, ku cika alƙawali wal ahdu, da kuma wato al mithaq alƙawali wanda yake an karfafa, wal ahdu, da alƙawullan da kuka yi da Allah. Wa antum mu'ridun, kuna masu juyawa, anil fikri, daga tunani, wan nazari, da kallo, fi aqibati zalik, a cikin makoman wannan. Kinan nan wannan yana nuna sun juya baya daga cika alƙawali, kuma ba su yi tunani ba akan abin da zai biyo baya. Kinan sai ya zama to kowane an kaddara mishi muta'alliq, ma'ana abin da zai ratayu da shi, ko zai abin da zai samu alaka da shi, sai fassarar ta bambanta dan ka gane cewa ba ma'ana guda bace. Amma kuma abin da zan kara anan, waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ba haka ake nufi ba, a'a thumma tawallaytum, kun ba da baya can baya, illa qalilan minkum, wa antum mu'riduna, alhalima a yanzu kuna akan wannan. Kenan waccan tana magana abin da ya wuce, waccan kuma tana magana abin da ake nan gayi a yanzu. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a thumma tawallaytum, kun ba da baya da jikinku, an gane ko, illa qalilan minkum, wa antum mu'ridun, alhali kuma kun wato kuna masu kau da kai da zukatanku, ma'ana ba ku yi tunani ba. Sai zaman to kenan ma'anar magana tana kusa da wadda malam ya kawo. To wannan shi dai ne ma'ana abinda malamai suka kawo, wallahu ta'ala a'lam. Mas'alar mu ta gaba za mu koma cikin littafin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab, domin shi ya kawo mas'ala a aya ta 87. Malam mai as'ilatul qur'anil karim wa ajwabatuha bai kawo ta ba. Ita ce aya wadda ta zo, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Shin duk lokacin da manzo ya zo muku da abin da ba kwa so, bai dace da son ranku ba, istakbartum, za ku yi girman kai, fa fariqan kadzabtum, sashe daga cikin annabawa kun ƙaryatar da su, wa fariqan taqtulun, sashe kuma kun kashe su. To idan abin ya tsaya ga ƙaryatawa, kashe wannan reshe ne daga cikin mi, daga cikin ƙaryatawa, domin sai an ƙaryata ba a yi imani ba sannan ake kashewa. Kinan ma'ana ya fi tsanani, waɗanda suka kashe sun fi waɗanda suka ƙaryata tsanani, domin mutum ba zai kashe annabin da ya yi imani da shi ba. Malam ya ce a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatil kitab, Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah wa rahimallahu jami'a ulama'il muslimin, hadhihi al-aya, wannan aya tadullu ala annahum qatalu ba'd ar-rusul, tana nuna cewa sun kashe sashen annabawa, wa nadhiruha, kuma irin ta qauluhu ta'ala, qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladhi qultum falima qataltumuhum, kace da su sashe daga cikin wato annabawa sun zo muku da wato gabana da hujjoji bayyananni, da kuma abin da kuka faɗa din cewa za a kawo muku an kawo, to falima qataltumuhum, dan me kuka kashe su? Ina fata an fahimce ni. A kuma aya cikin suratul ma'ida, Allah ya faɗa cewa laqad akhadna mithaqa bani isra'il wa arsalna ilayhim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun, mun tura zuwa wato mun rike alƙawali ga bani isra'il, kuma mun aika musu annabawa, duk lokacin da annabi ya zo musu da abin da ransu baya so, fariqan kadhabu, sun ƙaryatar da sashe, wa fariqan yaqtulun, sashe kuma suke kashewa. Kaga ya nuna cewa kashewa al'ada su ce yau da gobe, domin ya kawo fi'ili mudari'i. Ita ƙaryatawa ana iya yin ɗaya, da ka ƙaryata shikenan kana akan abu. Amma da yace yaqtuluna, ya nuna cewa aikin su ne kashe annabawa. To yanzu wannan ya nuna cewa kenan an kashe sashen annabawa. Malam yace wa qad jaa fi ayatin ukhar ma yadullu ala anna ar-rasul anna ar-rusula ghalibuna mansurun, akwai ayoyin da sun kunu cewa kuma manzanni su ne masu rinjaye, kuma su ne masu kashewa. Misali Allah yace kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli, Allah ya tabbatar da cewa shi zai yi rinjaye da shi da manzanninsa. Sannan yace wala qad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, kalimar mu ta gabata ga bayin mu manzanni, innahum lahumul mansurun, tabbas ga kalimar ita ce shine za su zamanto abin taimako, wa inna jundana lahumul ghalibun, rundunan mu ita ce mai yin rinjaye. Sannan kuma Allah ya faɗa fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin, Allah ya yi wahayi ga annabawa cewa za mu halakar da azzalumai, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, za mu gadar da ku ƙasa bayan su wanda yake nuna cewa kenan manzanni su suka yi rinjaye ina fata an fahimce ni to kenan kuma sai Allah subhanahu wataala ya bayyana wato nasara a duniya an gane ko wato ta tabbata gare su wa bayyana ta'ala anna hadha an-nasr fi darid dunya aidan Allah ya nuna cewa duniya ne domin ya fada kama fi hadhihi al-aya al-akhira kamar da zuwa cikin wannan aya wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim kuma ya fada cewa inna lanansuru rusulana fil hayatid dunya zamu taimaki annabawa wato anan rayuwar duniya to idan ku an ce an kashe annabi ya mutu to kuma an ce za a taimake shi to kaga akwai matsala domin an ce yayi rinjayi kuma an ce an kashe shi alhali ku wanda anka kashe ba shine yayi rinjayi ba malam yace wallazi yadhharu fil jawabi abinda ya kamata a kalla abinda yake bayyana gare mu na amsa an hada daga wannan annar rusul qismani su annabawa sun kasu kashi biyu qismun umiru bil qitali akwai waɗanda aka umurce su da su yi yaki fi sabilillah dan daukaka kalmar Allah wa qismun akwai sashi umiru bis sabri an umurce su da hakuri wal kaffi anin nas su kame daga mutane ba sai sun yaki ba fallazina umiru bil qital waɗanda aka umurce su da yaki wa'adahumullahu bin nasri wal ghalaba Allah ya musu alƙawalin nasara da rinjayi fil ayatil mazkura a cikin ayoyin da suka gabata wal ladina umiru bil kaffi was sabri waɗanda aka umurta da kamewa da hakuri humul ladina qutilu sune aka kashe kinan sashi daga cikin su liyazidallahu raf'a darajatihim dan Allah ya ƙara ɗaukaka darajar su al aliyati wanda take madaukakiya bi qatlihim ta hanyar an kashe su mazlumin suna wato waɗanda aka zalunta duk da yake hadisi sun nuna cewa mutumin da fi kowa tsananin azaba shine wanda ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi wa hadha aljam'u mafhumun min alayat wannan jam'i idan aka harhada ayoyin za a fahimce shi kenan idan waccan aya tana can ba za a fahimci wannan ba amma idan aka hada ayoyin za a fahimce shi to shine ne malamai suka yin istinbatin abinda dalibin ilimi bai kai ga sanin sa ba wani lokaci sai ya ce kuskure ne domin wata aya idan ka dauke ta sai ta baka cewa annabawa su ne masu rinjayi waɗannan ayoyin kuma sun nuna annabawa an kashe su to kenan ya za a yi a ce kuma wanda addarin jayi kuma an kashe shi kenan sai ka hada ayoyin sannan ka samu ingantattar fahimta malin yace li anna an-nasr wal ghalabata fihi wato fihi dalala kenan wannan akwai a cikin fahimtar za a samu nasara da rinjayi wa bil iltizami dalalatul iltizam akwai dilaloli daban-daban sai cikin ilmu usulul fiqh mutun zai kalle shi akwai dilalatul mutabaqa akwai dilalatul tadammun akwai dilalatul iltizam wanda duk bai fahimce shi ba ilimin sa zai yi karamci wajen fitar da mas'aloli masu yawa a cikin nasoshi babu lokaci wanda zamu yi bayanin shi amma insha Allah ta'ala a cikin darasin da muke so mu fitar na ilmu usulul fiqh da kuma istinbati zamu yi bayanin waɗannan da izinin Allah a cikin tafsirin da ya gabata na bonferai mun yi bayanin wannan wajen asma'ullahil husna ga wanda zai ya samu iddila'i a cikin shi a cikin suratul a'raf wajen walillahil asma'ul husna yace fihi dilala ala jihadin wa muqatalatin ya nuna cewa akwai jihadi kuma akwai yaki yace to wala yaridu ala hadhal jam'u qawluhu ta'ala ba zai bata wannan jam'i da mun kai ba da Allah cewa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir ina fata an fahimce ni so da yawa an samu annabi qatala ma'ahu wadanda suka yi yaki tare da shi ribbiyuna kathir mutane waɗanda suke na Allah ribbiyu wato jam'i ne na rabbani rabbani mutumin da ake dangantawa izuwa ga Allah an gane ko amma ala qira'ati qatala bi sighatil madi in jimalan yace qira'a wadda ta zo da qatala min alfa'i fal amru wadihun al'amari babu matsala domin an ce sun yi yaki cewa kai yaki ba shike nuna an kashe ka ba wa amma ala qira'ati qutila amma qira'a ta qutila ina fata an fahimce ni wato da an ka ce qutila wadda qira'a ce ta imam Nafi' da qira'a ta imam ibn kathir da qira'a ta abu amr ibn al-ala kenan qira'a ce wato ingantatta da kuma imamu yaqub su suka karanta wato qutila an kashe tare da shi ribbiyuna to wannan qira'a za ta bada ma'ana fa na'ibul fa'il malam yace abinda annabul fa'il ribbiyuna kenan qutila ribbiyuna la damiru nabiyyin amma ba nabiyyu ba an gane ku wa tatarruqu al-ihtimal yaruddu hadha al-istidlal mallan ya kawo ta ka'ida ce malaman usulul fiqh suke cewa duk dalilin da yana iya dauka ihtimali 1 2 3 4 to kenan cewa ga ma'anar da ake nufi cilas ba za a iya samun wannan ba kenan dalilin bayyuwa sai dalili wanda yake sahihi sarihi qati'i dalili sahihi ingantacce na ayata al-qur'ani riwaya mutawatira ko hadisi ingantacce tabbatacce kuma dilala abinda yake nuna ya zaman to baro baro yake baya bukatar wani tawili amma in ya zaman to za a iya daukar ma'ana uku ko hudu to cewa naka ne a gaskiya ka nuna zaka yi tahakkum akan ilimi zaka yi tahakkum akan malamai shine malam ya kawo domin malamai suna cewa kullu dalilin tatarraqa lihtimalu ilayhi batala listidlalu bihi dukkan dalilin da yana iya daukar ihtimalin ma'ana daya biyu uku hudu to cewa dole shi za a yi aiki da shi ka ce naka ma'ana ita ce daidai wannan ba za a yi istidlali da shi 100% ba sai dai yana zamantowa daga cikin dalilan da za a iya kafa hujja da su wallahu ta'ala a'lam to wannan ita ce ka'idar da malam yace wa tatarruqu lihtimal yaruddu listidlal wa amma 'ala alqawli bi anna ghalabati ar-rusul wa nusratuhum bil hujjati wal burhan malaman da suka ce a abinda ake nufi za a taimake su bil hujja a ba su hujja wal burhan da dalili fala iskala fil aya babu matsala domin dan an bashi dalili ba shi ke nuna ba za a kashe shi ba wallahu a'lam malam yace kuma Allah shine mafi sani kuma malamai sun kara bayani akan wannan cewa an taimake su za a ba su hujja wasu malamai suna ganin a'a mataimakan su ake nufi domin koda su annabawan an kashe su ba matsala bace addinin su bai mutu ba kenan magoya bayan su za su tabbatar da wannan gaskiyar bayan su su yi yaki har a samu cin nasara kenan cewa dan an kashe ka ba shi ke nuna baka ci nasara ba a'a in dai abin da kan karantas zai ci gaba har ya mamaye makiyanka da ƴaƴan su da magoya bayan su to kenan wannan yana nuna cewa ka ci nasara Allah ya taimake ka wannan ɗaya ne daga cikin abin da malamai suka yi bayani sannan kuma waɗansu malamai sun ƙara yin bayani kamar Imam Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa At-Tanwir shi ya tafi cewa a'a akwai bambanci tsakanin ar-rasulu da annabiyyu shi ar-rasulu manzo wanda adadin su kamar da zo cikin hadisi 315 waɗancan kuma 1024 annabawa kenan duk da yake akwai sabani kan ingancin hadisin amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ya ingantar da wannan hadisi wato al-Imam al-Ghassali shi ne akai sabani akan wato tahqiqin shi za a karbi hadisin ko ba za a karba ba amma Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wannan hadisi dai fadi adadin annabawa saboda ya zo ta fuskoki daban-daban ana iya karba shi waɗansu kuma daga cikin malamai suka da'afa hadisin to al-muhimmu dai akwai ar-rasulu shi ar-rasulu muka ce shine wanda aka ba wato littafi da shari'a wanda za a aiki da ita amma shi annabiyyu ko da an ba shi littafi ana iya cewa ya aiki da shari'a ta wani annabi wannan shine bambancin su amma a ce annabi shine wanda ba a umurce shi ya isar da sako ba to ba gaskiya bane domin mi domin annabawa suna isar da sako Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi kaga ba a taba turowa ba daga gabaninka min rasulin wala nabiyyin wani manzo ko annabi illa idza tamanna lokacin da yayi karatu kalma ta tamanni nan ba tana nufin guri ba karatu kaga ya nuna annabi yana karanta littafi sannan ma in baka yadda da wannan ba a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wato kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ɗaya akan tauhidi an gane ko fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin ko kuma mutane sun kasance akan kafirci domin wannan fassara don sun fassara ta akan haka amma dai akan imani shine abinda da soshi suke bayyanawa kadiba a cikin ad-durrul manthur na Imam Suyuti fi at-tafsir bil ma'thur tab'a tadarul hijra wato athar daga Ibn Abbas sun tabbatar da wannan duk da yake wasu sun ce a'a annabi zai zo ya iske mutane akan fata sannan sai ya musu da'awa an gane ko to almuhimmu dai sai Allah ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina Allah ya turo annabawa mubashirina suna masu bushara wa munzirina suna masu gargadi to idan annabi ba umurce shi da wa'azi ba ya za a ce yayi bushara kuma ya za a ce yayi gargadi kaga ba wannan magana to shi yasa dai a takaice babban bambanci tsakanin annabi da manzo shine annabi za a bashi littafi da shari'a sabuwa kuma wani annabi za a iya bashi littafi a ce yayi aiki da shari'a wani annabi wannan dalilin kuma ba mun faɗa bane a baka kawai akwai aya cikin suratul ma'ida ta zo karara da ta yi bayanin wannan shine cewa Allah subhanahu wataala yake cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu kaga mun saukar da at-taura a cikin ta akwai shari'a da haske waɗanda suke hukunci da ita annabiyuna annabawa to kaga ya nuna cewa shiwa annabi yana da littafi sannan kuma wato kuma yana iya aiki da shari'a wani annabi wannan shine abinda shi Ibn Ashur ya tafi cewa to kenan su ar-rusulu manzanni su ba a kashe su ba amma annabiyyu shine ake iya kashewa shi yasa ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kafir kaga nabiyyin bai ce wa ka ayyin min rasulin ba sai ce su ar-rusulu ba a kashe su ba amma annabiyyu shine aka kashe a karkashin wannan aya kuma ɗan uwa musulmi akwai wata mas'ala mai muhimmanci shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi sabani shin kashe shi aka yi ko dai mutuwa yayi wasu daga cikin malamai sun tafi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutuwa yayi domin Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Allah zai kare ka. Kenan kuma ya mutu a gidansa, kenan ba kashe shi akai ba. Amma Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo sai ce wadansu malamai sun ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kashe shi akai, kuma shi ya firin jayar da wannan ra'ayi kariba cikin tafsirin sa, tafsirul Qur'an al-Azim na Ibn Uthaymeen, ayoyin da ya fassara aka harhada. Yake cewa dalilin da ke nuna cewa an kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kafin ya mutu da ƴan kwanaki ya fada cewa wannan akuya da aka bashi al-masmuma wadda aka sanya ma dafi wadda wata bayhudiya ta sanya ma yadda zo cikin hadisai ta nuna cewa na baka ne in kai annabi ne ba zai cutar da kai ba, in kuma ba annabi kake ba to kinan zamu kashe ka mu huta da kai. To shi yasa kafin ya mutu yake cewa ina jin birbishi sauran wannan shatul masmuma da nacci, an gane ko kuma wannan lokaci ne na awanu qat'u abhuri, ma'ana yankewar jijiyata, kalima ta abhur kadiba cikin wato abin nan littafin Ibn al-Athir an-nihaya fi gharib al-hadith ya kawo fassarori daban-daban akan ko wace jijiya ce ake nufi, jijiya ce wadda ta katse dan adam ba zai iya rayuwa ba. Sai suka ce to tunda ya ci wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci wannan naman wannan akuya wadda take an sanya mata dafi, kenan wannan yake nuna cewa akwai sauran tasirin ta, sai zaman tu shine ya zan sanadiyar mutuwarsa, sai Allah ya gama mishi shahada, an gane ko da annabta kuma da manzanci. To sai malamai suka ce to ya zamu yi da aya ta wallahu ya'simuka minan nas, aka ce a Allah zai tsare ka sai ka isar da sako, tunda ka isar da sako to babu matsala, wani abu zai iya samun ka. Shine abinda malamai suka faɗa, kada wani ya zabure ya ce malamai sun yi kuskure ko sun saba ma alqur'ani ko kuma hadisai sun saba ma alqur'ani, wallahu ta'ala a'lam. To ɗan uwa musulmi zamu ci gaba a mas'alar mu ta gaba, zamu koma cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwabatuha, domin shi ya kawo aya wato bayani akan aya ta 96, shi malam mai dafu ihamul ittirab ya je ne aya ta 114. Sai malam yace fa in qila, mas'ala ce ta 24, idan muka ce qauluhu ta'ala fatar Allah wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, zaka sami yahudawa su ne mafi dagewa da duƙufa da sadaukar da kai akan kwaɗayin rayuwa, wa min alladhina ashraku, kuma daga cikin waɗanda suka yi shirka ko kuma sun fi waɗanda suka yi shirka. Ina fata an fahimci ni. Yace to ma fa'idatu abin nan qaulihi ta'ala, mi fa'idar fadar Allah wa min alladhina ashraku, da kuma waɗanda suka yi shirka, wa hum min jumlatin nasi, alhali waɗanda suka yi shirka su ma suna daga cikin mutane. Tunda idan muka ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin, zaka gansu sun fi mutane, to ai su alladhina ashraku suna daga cikin mutane. Ina fata an fahimci ni, an gane ko? Sai yace inna ma khusu bi dhikri ba'da al-umum, an kebance su bayan an fadi kowa da kowa, duddake suna cikin mutane kenan an kawo su a kebance bayan an fadi kowa da kowa, li anna hirsuhum ala al-hayati ashadd, domin su waɗanda suka yi shirka son rayuwarsu ya fi tsanani, li annahum kanu la yu'minuna bil ba'th, domin ba su yi imani da za a yi kiyama ba. Kina abin mamaki ne wanda ya yi imani da akwai kiyama a ce wanda bai yi imani da babu kiyama ba za a tashi, to a ce kuma ya fi shi kwaɗayin rayuwa, domin wanda ya yi imani da akwai kiyama yana ganin in ya mutu wajen yaƙi ya yi shahada, yana tunanin Allah zai bashi aljanna, kenan mutuwa ma gaginta ɗaya zai tsoro ya fatan kuma ya cika da imani. To ya akai aka ce wa min alladhina ashraku, ya anka ce to dan saboda su sun fi kowa kwaɗayin rayuwa, shi yasa aka kawo su. Ina fata an fahimci ni, tare da imanin Yahudawa amma sun fi mushrikai waɗanda ba su yi imani da kiyama ba, wato gudun mutuwa. Nan akwai mas'ala da zamu karo, shine cewa a'a banda wannan kuma kan mu ce ashraku min jumlatin nasi, domin a cikin aljannu akwai mushrikai, wannan ya kamata mu fahimce shi. Sannan kuma wani abu da ya kamata mu kara a karkashin wannan aya shine cewa nan wa min alladhina ashraku, malamai sun yi sabani akan shi wa min alladhina ashraku, waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ce abinda ake nufi kenan wa ahrasu min alladhina ashraku, kenan sun fi mushrikai kwaɗayin mutuwa, koko wa min alladhina ashraku ana samun daga cikin mushrikai, kenan sai ta zamanto ibtida'iyya ce, wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum, daga cikin mushrikai akwai wanda yake son yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, yana fatan ya rayu shekara 1000, kenan sai yahudawa su fi shi. Ko kuma kenan wa ahrasu min alladhina ashraku sun fi mushrikai kwaɗayin mutuwa, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana, ba yahudi yana fatan ya shekara 1000, kenan sai ka bambanta wajen fassara, domin malamai sun yi guda biyu, duk da ke wancan ta farko na cewa sun fi mushrikai gurin rayuwa shine abinda malamai suka fi tafiya akan shi, wallahu ta'ala a'lam. Mas'ala ta karshe sai mu gane cewa abin nan nan an kawo ashraku qur'ani galibi yana in yace ashraku yana nufin mushrikai na larabawa ko kuma mushrikai wadanda ba ahlul kitabi ba, domin mu gane cewa da yahudawa da kristoci dukkan su mushrikai ne, kuma qur'ani ya tabbatar da wannan. Shi yasa wajen fassara idan baka yi hattara ba sai ka buga wadansu ayoyi ba za ka fita da ma'ana mai kyau ba. Mi ke nuna yahudawa mushrikai ne, mi ke nuna kristoci mushrikai ne? Ayata alqur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu tauba yake cewa wa qalat alyahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. كاجا سي الله سبحانه صركي يا تبتر ما الله اما يشركون اكان ابين دو سكين يشركا ده الله سو تشي عيسى يسو المسيح دان الله ني كو عزير دان الله ني كو مريم الله تشي كو اكوي روحي من صركي شي ما الله ني كاجا ونن يا نونا تشيو اشي سو مشركين ني to nan da yace wa minal ladina ashraku to ai su ma mushrikain ne amma a wadancan mushrikai na Makka ake rufi. Wannan kuma zai saka gane cewa ayat da tazo a cikin suratul baqara bata ci karo da ayat da tazo a cikin suratul maida ba, domin Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min, kakku auri mushrika sai ta yi imani. To kuma mun ce ahlul kitabi mushrikai ne, an gane ko? To wadanni mushrikai ake nufi? A'a, mushrikai wadanda ba ahlul kitabi ba, domin aya ta cikin suratul maida ta zo ta nuna ana iya auren matan ahlul kitabi sai ayi takhsisin ta. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul maida yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idha ataytumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihin wala muttakhidhi akhdan. Kaga Allah yace an halatta muku abubuwa dadada ko kuma abinci na ahlul kitab wanda ba yanka ba, wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum, wato abincin su wato halal ne gare ku kuma abincin su halatta ne gare ku. Wal muhsanatu minal mu'minat, an halatta muku mata wadanda suke kamammi daga cikin mu'minai. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab, mata wadanda suke kamammi daga cikin ahlul kitab ko ƴaƴa nan al-harair wadanda ba bayi ba. An kace idza ataytumuhunna ujurahunna, idan kuka basu sadakin su muhsinina ghayra musafihina, ku kuna masu kokarin kare kanku daga cikin zina. Can ma a cikin suratul baqara aka ce muhsanatin ghayra musafihat, su ma matan da za ku aura su zamanto ba masu kame kansu ba masu zina ba. To kinan kaga qur'ani bai ce ahlul kitabi ahlul kitabi ba, duk da yake suna mushrikai mun ce an yi takhsisi ba tare da sharuɗa ba, kamammi ƴaƴa waɗanda kuma a lokacin can zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cikin daular musulmai, ku kuke da iko a kansu. Shi yasa malamai suke cewa yanzu auren da zamu yi ma ahlul kitaba a kasashen su, suke da iko akan mutun, suke da dukiya akan shi, su za su karɓe ƴaƴa kuma ƴaƴan za su zama to kristoci kafirai, cewa wannan aya ta halatta ba tare da sharadi ba. Malamai suka ce ya kamata mutane su malaman da suke ba da wannan fatawa su bi a hankali, domin za ka yi kokarin ƙara adadin kafirai ne bisa doron ƙasa, a auri ƴaƴa su zama to matsayin kafirai, wannan kuma musulunci ba shine abinda musulunci yake bukata ba. Dan haka wannan fatawar tana bukatar wato a gyara ta. Ina fatan an fahimce ni, wallahu ta'ala a'lam. Dan haka dai auren ahlul kitabi a yanzu irin yadda mutanen mu suke yi gaskiya yana bukatar sharadi. Waɗansu malamai suna yin haka don tsoro su ce ma balma ya halatta musulmi Kirista ya aure musulma, saboda suna ganin Turawa suna cewa to mu mun ce za mu aure ƴaƴan su, amma kuma mu sun ce ba za su aure ƴaƴan mu ba. To saboda yanzu kafirai su suke da iko a duniya, su suke da makamai, su suke da karfi, kuma ana jin tsoron su, kuma suna bada kuɗaɗe ga gwamnatoci da ƙungiyoyi masu yakar addinin musulunci, sai kaga malamai suna tsoron bada amsa kan wannan. Amsa cikakka shine cewa bai halatta ba Kirista ko ba Yahudi ya aure musulma. Dalili kuma saboda wani Kirista ya tambayi wani musulmi, kukunci ya halatta ku aure ƴaƴan mu, mu bai halatta mu aure ƴaƴan ku ba ko matan ku, kinan son rai yayi yawa kuma kun gane matan mu suna da kyau. Yace a ba wannan bane, shi musulmi yayi imani da Injila, bai zama musulmi sai yayi imani da Injila da Annabi Isa kuma sai ya mutunta su. To shi kuma Kirista in yana son a aura mai musulma, yayi imani da Alkur'ani, yayi imani da Annabin musulma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai a aura mai ita. Kuma me yasa musulunci ya rangume a auri matan su? Saboda su matan su akwai wani nau'i na wahayi tare da su, abinda ya kamancece ne da na musulunci. Idan mutum ya aure ta yau da gobe za ta ga addinin shi shine gaskiya, sai ta bi shi. Amma idan ka aura ma mace ta auri kafiri wanda bai girmama annabinta bai girmama littafinta zaman ba zai yiwa ba shi yasa ma musulunci yace kada a auri mushrika mai aure mai bauta ma gumaka saboda gumaka ba abin girmamawa bane kenan ko za a samu matsala to wannan shine daga cikin da dai abinda malamai suka yi bayani wallahi ta'ala a'lam to ayar mu ta gaba ɗan uwa musulmi sai aya ta 102 a cikin suratu wato abin nan al-baqara mas'ala ta 25 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwabatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi yake cewa inda allahu qawluhu azza wa jalla fadar allah wa ma unzila ala al-malakaini da abinda aka saukar ga mala'iku guda biyu yadullu ala anna allah ta'ala anzala ilma as-sihr allah ya sabkar da sihiri ala al-malakaini akan mala'iku guda biyu tunda shine qira'a mutawatira amma ala al-malakaini qira'ati shadza wato akan sarakai guda biyu falam yakun haraman bai zamanto haramun ba to yanci alal malakaini mala'iku alal malakaini akan sarakai to mala'iku ba sarki bane sai wadansu malamai suka ce a'a i'tiqadin mutane ne waɗannan mutanen sun zamanto sarakai ne ko kuma a'a su mala'ikun da suka koyar da wannan abin sun koyar da shi ga waɗansu sarakai ko ya shahara a hannun waɗansu sarakai shi yasa qira'a ta zo alal malakaini to sannan kuma yanzu mi a hukuncin a ce mala'iku da anka ce la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun kuma a ce an sabkar da sihiri a hannunsu kuma sihiri kafirci ne kulna malan yace zamu ce al'amalu bihi haramun aiki da shi shi sihirin haramun ne li'annahuma saboda su waɗannan mala'ikun guda biyu kana yu'allimani an-nasa as-sihra suna koya ma mutane sihiri li yatajannabuhu an gane ko dan su nisance shi malam mai ta'aliki akan wannan littafi yake cewa al-mustafa al-adawi yace al-aula min zalika an yuqalu ma nafiya yace shi a fahimta shi za a ce wannan nafiya ce kenan wa ma unzila ala al-malakaini ba a ma saukar ba akan mala'iku an gane ko wa ma'tufun ala qawlihi wa ma kafara sulaiman kenan sulaiman bai kafirta ba an gane ko fa yakunu taqdirul kalam wa ma kafara sulaiman bai kafirta ba wa ma unzila ala al-malakaini sihra kuma ba a sabkar da sihiri ba wato ga mala'iku walakin ash-shayatin kafaru sai dai shaydanu sune suka kafirta bi ta'limihim as-sihra lin-nasi suna sanar da mutane sihiri bi babila a wani gari da ake kira babila haruta wa marut wanda suke sune haruta wa marut qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace wa hadha aula ma humilat alayhi al-aya aw asahu shine abinda yafi cancanta abinda aka fassara aya kinan aka daukar da ma'anar aya ko aka dauki ma'anar aya akan sa wa asahu shine inganci wala yultafatu ala ma siwahu ba a karkata ko a waiwayi abinda magana da ba wannan ba unzur malam yace ka diba amana ta ilimi kinan tafsir al-qurtubi tafsiri na imam al-qurtubi wa ibn kathir da tafsiri na ibn kathir wannan misali ne ya baka ba shike nuna cewa ba waɗannan kawai zaka duba dukkan tafsirin ahli sunna kana iya duba su ko kuma ma ka diba tafsirin waɗanda ba na ahli sunna ba dan ka ga kannan da suka faɗa don ka bayyana ta an gane ko kenan dai a takaice malamai sun yi magana biyu wasu sun ce an saukar wanda suka ce an saukar ga mala'iku dan jarabawa ne kenan mala'iku ana iya sabkar da sihiri don su zamanto jarabawa ga mutane kenan kamar yadda ake cewa ta'allamtu sharra la li sharri walakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu sharra min alkhairi yaqa'u fihi suna ruwaituwa daga sayyidina umar yake cewa na koyi sharri ba dan in aikata sharri ba walakin li atawaqqihi dan saboda mi dan saboda in kare kaina wa man la ya'rifu alkhaira min ash-sharri duk wanda bai iya bambanta sharri da alkhairi yaqa'u fihi zai iya fadawa a cikin sa to sannan kuma idan muka duba akwai hadisi na Hudhaifa ibn al-Yaman sahabin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim Hudhaifa yake cewa kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani mutane sun kasance suna tambayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkhairi ni kuma sai ni koma au contraire inji bature ma'ana ni kuma kishiyar haka ina tambayar sa sharri don saboda ka sharrin ya cin mini to da wannan ne wadansu malamai suka ce mutumin da ya koyi sihiri dan ya warware sihiri ba matsala bane an gane ko wadansu malamai suka ce a'a haramun ne tunda akwai ayoyi da hadisi wadanda suka faɗi yadda ake warware sihiri ba sai ka koyi sihiri ba baka da wata hujja ta koyon sihiri kuma wannan shine ra'ayi dai mafi dacewa wallahu ta'ala a'lam kenan wadansu sun dauki ma nafiya ta kore wadansu suke dauke ta mausuliya kenan ma'ana ba abin nan ba kenan wallazi unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut kina idan mun dauki cewa ma nafiya ce sai mu ce wa ma unzila alal malakaini ba amma sabkar ba ga malaiku an gane ko bi babila harut marut hatta yaqula inna ma nahnu fitna balle ma hasu ce mu fitina ce fala takfur ka kafirta idan muka dauke ta mausuliya wa ma unzila alal malakaini sai mu ce kenan wallazi unzila alal malakaini da abinda aka saukar ga malaiku na sihiri don su koya ma mutane don su kare kansu an gane ko kuma don su gane cewa sharri ne ba alkhairi ba an gane ko والذي وما أنزل على المكان بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد با وند ذا سنر حتى يقول إنما نحن فتنة فاتي ما سي سن غيا مشي تي ومو جربا وتي تو فلا تكفر كدك جيكا ايكي دشي تحي يد بيدا تي با تو وانا حكا ما لميسك فسرا كما أكوي بياني من سوو أكو وند التافي وند تالي من إلم يكما تياني ما وند إن شاء الله تعالى زيغا مغنغن ملائكوما سيوا واتو للتافي الوقف والابتداء وأثره في تقرير مسائل العقيدة نأبصار الإسلام بن وقار الإسلام ونطالبي ننكسر إنا غنم باكستان دي بنتكي أجامع تمدينة واتو بنتكي أكان الوقف والافتداء دا علاك الشتاء عقيدة أكاكشن ونا آية ياكاو بياني ما سؤلين بن يوار كما دا مغنغن نمال مي وندكي سو سيكوما تن زيغ بياني ينقوى مسلمي إنا غنم كافين لوكة مويمون حالنسا akwai aya wadda ya kamata mu kawo ita ma a cikin suratul baqara aya ce ta 102 kinan mallan cikin wannan aya ya samu mas'ala ba ma guda ba mas'ala kusan ina ganin abin nan biyu ya samu da ita ce aya wadda take cewa a ƙarshen wannan aya walaqad alimu tabbas sun sani laman ishtarahu duk wanda yayi mu'amala da sihiri shine ishtarahu domin zaka ba da imanin ka ne wato a baka sihiri bayyuwa ya zama to kana da imani kuma kai sihiri shi yasa an kace laman ishtarahu ما له في الآخرة من خلاق ألاهرا بيد ونربو ولبئس ما شروا به أنفسهم التي تر دا أبن دا سوكا سيد دا كاونا سودشي لو كانوا يعلمون دا سنكا سنتي سنة دا سني يتي كيف أثبت لهم العلم أولا يا أنك الله يتي يتبت مسو دا إلم يتي ولا قد علموا والله تبت سنة دا سني مؤكدا بالقسم بلام القسم كما أنك أرفف ونم مغانا دا نسوا ثم نفاه عنهم كما الله يتي باسو دا إلمي kaga an ce wallahi tabbas laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bihi anfusuhum kuma sai an kace law kanu ya'lamuna da suna da sani qulna malan yace zamu ce al musbatu lahum ilmin da anka tabbatar musu annahum alimu ilman ijmaliyan sun san ilmi ilmi a jumlace anna man ikhtara as-sihra wanda zabi sihiri malahu fil akhirati min nasib bayd rabu lahira wal manfi anhum an gane ko wanda anka kore musu annahum la ya'lamuna haqiqata ma yasiruna ilayhi busu san haqiqanin abinda zasu komawa gare shi ba min tahassulil akhirah nan da damar da zasu yi alahira da dandana azabar da zasu yi wala yakunu lahum nasibun minha kuma ba su da wani rabo Allah ya muni tsari fal manfiyu wato ghayrul musbat wanda aka kore ba shine aka tabbatar ba fala tanafi kakkace akwai wato ma'anonin ayat sun kore juna ina fata an fahimci ni wannan kuma yake nuna maka cewa akwai bambanci tsakanin sanin abu da ganin abu sanin abu da ganin abu wato bambancin su koda kai imani da abu iya gaya ta imani to kuma sai bambanta da lokacin da ka gansa wannan kuma abubuwa da dama sun yi bayanin wannan ko a cikin alqur'ani zamu dan bada misalai misali annabi ibrahim yace rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matacce قال أولم تؤمن الله يأتي بكي إيماني با قال بلا يأتي الله ناي إيماني ولكن ليطمئن قلبي إنا سوى إن قني دا إدانونا إن سامونا سوى تو كانت سوى با أشك إيماني عن نبي إبراهيم أما كما ينا سوى يقني دا إدون سا سي الله ينونا مسا سننن كما حواري يوا سنة دا إيماني سوكا تي هل يستطيع ربك أن واتو إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك او تقرا هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء شن كان ايه كروكن من اوبنجينكا ان منجي هل تستطيع ربك كروكن من اوبنجينكا هل يستطيع ربك شن اوبنجينكا زي ايه كربا منا ان ينزل علينا مائده من السماء يسو كان منا مائده daga sama tebur mai abinci قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين yace ku ji tsoron Allah in kuna da imani قالوا ga amsa su suka ce nuridu an naakula minha muna son mu ci wa tatma inna qulubuna zukata mu samu nutsuwa kaga da yake busu gani ba amma sun san Allah yana da iko akan haka sai suka nemi wannan sannan kuma idan muka kara gaba daga cikin wannan mas'aloli mas'ala wato ta annabi Musa annabi Musa a cikin suratu Taha Allah ya bashi labarin cewa mutanen shi sun bata Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qalahum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري كاجا الله يتي ما النبي موسى منجر بمتاننك sun bata sun yi shirka. Amma annabi Musa tare da bai shakkan labarin Allah sai da yazo ya iske suna aikatawa sai halin shi ya ƙara ƙarfafa. Allah ya ce a cikin suratul A'raf ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه kaga lokacin da annabi Musa ya zo ga suna bautar lokacin ne ya jefar da allunan at-taura tare da cewa tun daga can da ya samu labarin ubangiji labarin nan na Allah subhanahu wa ta'ala da yake gaskiya tun daga can ya kamata ya watsar da su amma abin bai masa tasiri ba sai da mi sai da yazo iske suna aikatawa tare da ko annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusuli shi yasa ya zo a cikin hadisi na Imam al-Hakim hadisi ingantacce malamai sun inganta shi laysal khabaru kal muayana labari ba zai zama to ba dai da abin da kake gani da idonka domin idanu suna da nasu tasiri na daban wanda Allah subhanahu wata'ala ya basu to idan wannan ya tabbata ga masu imani kenan su ma kafirai suna jin labarin azaba suna ganin kamar azabar wasa ce ko suna daukar ta abin wasa ko kuma ba su ma yi imani ba za a tashi amma idan suka laukaru ya alamu da sun san hakikanin abin da za su koma akan sa da ba su aikata sihiri ba kenan wannan alqur'ani ba ya tabbatar da shi kuma ya zo a cikin hadisi na al-mustadrak na Imam al-Hakim wanda ayoyi sun tabbatar da shi to wannan ita ce fuskar da take nuna an tabbatar musu da ilimi an kore musu da ilimi yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci nassi kafin lokacin da zai tunkara bayanin sa wanda shine matsalar da muke cikin ta a wannan lokaci wanda kowa yana so ya dauki nassi ya ce ya gane ba tare da ya koma ka'idodi na shari'a ba da usulul fiqhi da ka'idodi na usulul tafsir da kuma ka'idodin hadisi ya san wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba kai tsaye sai a fada ma mas'aloli ayi ta sakin ma'anoni da fatawoyi da kuskurantar da malamai da kaza da kaza karshe sai kaga mutun ashe shine bai fahimci abin da kyau ba yana son ya nuna mutane ba su gane ba to ƴan uwa lokacin mu an nuna mini ya matsu kwarai da gaske kenan nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na 10 insha Allah ta'ala dan Allah ya ba mu iko zamu zo mu dora akan wannan abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته